أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوديك الله سبحانه وتعالى مقوامكمي shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Talata, wanda yau 23 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda kuma ya dace da 2 ga watan 4 miladiyya 2024. Wannan sura da za mu shiga a yau ita ce suratul fathi, ita ce sura ta 48 a jerin surorin alqur'ani daga suratul fatiha, kuma sura ce madaniya, ma'ana an saukar da ita bayan hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina. Wasu malaman ulumul Qur'an sun ce ita ce sura ta 113 ta fuskar saukarwa, wanda daga ita sai suratul Tauba, daga nan kuma ba a ci gaba da sauke wata sura bi akmaliha ba. To wannan kuma bai nuna cewa ba a samu cikon waɗansu ayoyi na cikon waɗansu surori ba, tunda kun ga surorin alqur'ani gabaki ɗaya 114 ne. Idan mun ce wannan ce ta 113 sai suratul Tauba, to kuma al-yawma akmaltu lakum dinakum a cikin suratul Ma'ida take, kuma ita a hajjin bankwana ta sauka. To kun ga za ta zama sura ce da wannan ta riga ta zuwa, ko ko aya ce da wannan sura ta riga ta zuwa, amma kuma aka yi wahayinta aka cike daga cikin lissafin ayoyin suratul Ma'ida, kamar yadda faɗin Allah subhanahu wata'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ita ma tana daga cikin ayoyin ƙarshe-ƙarshe, wanda kuma kun ga ita aya ce ta cikin suratul Baqara. Sannan yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala, ita wasu malamai na ulumul Qur'ani sun ce lokacin ta sauka bai ma wuce kwana 80 da 'yan kai manzo alaihi salam ya wafati, kun ga ita ce kuma cikon suratul Nisa. Saboda haka za ka iya samu wata sura ayoyi da yawa sun sauka, to ba a kammala sura ba sai a datse, kuma sai a yi wahayin waɗansu surorin da ayoyin waɗansu surori, sannan daga baya kuma a ci gaba da wahayin waɗansu ayoyin na cikin waɗansu surorin. Domin kun ga ita wannan sura ta sauka ne a shekara ta 6 bayan hijira, kuma a cikin irin watan gobe, afwan, watan Dhulqa'ada, gobe watan gobe watan Shawwal ne, watan Jibi kenan, watan Dhulqa'ada. To a irinsa ita wannan sura ta sauka a shekara ta 6 bayan hijira. Wannan sura tana daga cikin surori wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi farin ciki da saukar su kaman yanda hadisi suka nuna daga cikin abinda malaman ulumul qur'an suka ambata kun san an fuskanci bacin rai a lokacin sulhin hudaybiya wanda sahabbai ransu ya bace hankalinsu ya tashi sun dugunzuma kwarai da gaske irin abin da ya faru na nuna damuwa akan abin da suke lissafawa a cikin lakuce hancin addinin musulunci da kuma annabin musulunci sun samu damuwa mai yawa to amma Allah subhanahu wata'ala shi yake boye alheri a cikin bacin rai wani abu zai faru ba haka ranka yake so ba to amma kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya boye alkhairai masu yawan gaske wato ita wannan surar abin da ya faru na sulhin hudaybiya wanda wato Allah subhanahu wata'ala ya kaddara faruwar sa malamai sun fitar da fa'idodi gwammai wanda aka fa'idanta a cikin wannan sulhu kada ku manta cewa a shekara ta shida annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da sahabbansa kusan mutum 1400 za su je domin gabatar da umara a cikin watan Dhulqa'ada mushrikan Quraishawa suka samu labari ga manzo alaihi salam ne ya taho da sahabbansa suka yi sauri suka fita suka tare su dab da harami cewa manzo alaihi salam ba zai shigo musu Makka a wannan shekarar ba wanda ya san nisan da yake tsakanin Makka zuwa Madina kusan daga Zulhulaifa miƙatin mutanen Madina zuwa farko-farkon shiga garin Makka kana da kilomita 425 to a ce an yi wannan doguwar tafiya dab da a shiga harami kuma mushrikan Quraishawa su ce ba su yarda ba annabin musulunci ne kuma shi ne ƙarshen annabawa kuma shi ne annabi mafi daraja kuma aikin da ya zo aikin Allah ya zo kuma ziyartar ɗaki mafi daraja kuma a cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarma to amma kuma a ce wannan lokaci kangararru arna su ce ba su yarda manzon Allah ya shiga ba kuma alayhi salam ya ce ya haƙura wannan zai saka shakku a cikin zukatan masu raunin imani su ga wai abin nan ma da gaske ne ko kuwa to amma shi hangen nesan addinin musulunci ya wuce duk wani mai hangen nesa kun ga a wannan lokaci mushrikan Quraishawa suka ce manzo alaihi salam ba zai shiga Makka ba abu na farko kenan amma sun yadda shekara mai zuwa ya zo ya yi umara saboda in har suka bari ya shiga Makka yanzu to an nuna su ƙasƙantattu ne Allah ku ce musu hanci kuma an zubar da ƙima su a duk duniya yadda suke jin sun isa a ce a zo a shiga musu garin da suka fi alfarma da shi ba da izininsu ba su musulmanci wannan ba to a lokacin aka ce za a tattauna akwai Suhail bin Amr shi ne sufikan Quraishawa a wannan lokaci shi zai yi magana da yawunsu aka ce za a zo a rubuta ƙudurori wanda a kansu za a yarjejeniya wannan ƙudurori suna da yawa kuma in ka kalle su a zahiri kakaf wato tauye musulunci ne da kuma cin zalinsa to amma kuma Allah sai ya rikidar da waɗannan abubuwa suka zama alheri a wajen musulunci domin kaga daga cikin abinda aka yi ƙuduri manzo Allah ba zai shiga a wannan shekarar ba ba zai shiga ba sai shekara mai zuwa sannan kuma duk wanda ya yi hijira daga Makka ya tafi Madina a dawo da shi to kuma a daidai lokacin shi kuma wanda zai yi ridda daga Madina ya tafi Makka shi kuma ya sha ba za a dawo da shi ba sannan za a tsagaita wutar yaki shekara 10 to lokacin da za a rubuta wannan sulhu akwai Abu Jandal dan shi Suhail bin Amr ne shi ya musulunta uban bai musulunta ba ana cikin rubuta wannan sulhu kusan an zo kan wannan gaba ba kai ga rubutawa ba sai gashi a cikin sasari yana cewa ya ma'aikin Allah fucece ne na tsira da imani na to sai manzo alaihi salam ya ce ma uban Suhail kai mana alfarman wannan sai ce ai in sai an yi alfarman sa ba sharadi saboda ka shine farkon wanda za a bayar shine farkon wanda ba a yarda shi tafi zuwa gaban sa Allah ba kuri ba a gama rubuta sharadin ba fa har ma da basira suke cewa wato sayyidina Umar yana dan nuna masa takobi ce abin Abu Jandal ya fille kan Umar to amma dai ba a yi ba aka zo rubuta sharuddan nan aka rubuta hadha ma ta'ahada alaihi Muhammadur Rasulullah Suhail yace ba mu yarda da wannan ba ai in mun yarda Rasulullah ne ba za mu ana shi shiga ba sai dai a rubuta Muhammad dan Abdullahi haka muka sani har fa an rubuta Rasulullah yace wallahi sai dai agogi in ba agogi ba sulhu ba zai yi ba sayyidina Ali shine mai rubutu yace hannunsa ba zai goge Rasulullah ba kuma za Allah ta kagoge wasu malaman sayyida suka ce anan ne manzo alaihi salam ya soke rubutu da hannunsa sayyidina Ali shi dai yace ba zai soke ba a wani kaulin cewa ai idan an soke ta a takarda tana nan a cikin zukata to saboda haka sai dai aka rubuta bismillahumma bas ma ya da rubuta bismillahir rahmanir rahim ba sai dai bismillahumma duk abinda suka ce manzo Allah ya ce a rubuta duk abinda suka ce manzo Allah ya ce a rubuta to kun ga dole sahabbai su ji damuwa sayyidina Umar kamar yanda Bukhari da Muslim suka rawaito ya zo ran sa ba sai ce ya ma'aikin Allah wai ba mu ne akan gaskiya ba su akan ƙarya manzo Allah ya ce haka ne ashe yanzu mu idan an kashe ba ɗan aljanna bane so yan kashe su ɗan wuta manzo Allah ya ce haka ne yace to me yasa zamu karbi kaskanci a cikin addinin mu a fafata mana amma mu kuma madina haka manzo Allah ya ce ni manzo Allah ne kuma mu ne akan daidai su ne akan kuskure amma kuma Allah ba zai tozarta ni ba sayyidina Umar ya kamar ya hakura ya tafi wajen sayyidina Abubakar ya maimaita irin wannan tambayar Abubakar bai san amsar da manzon Allah ya bayar ba kuma ya bashi irinta to dai sayyidina Umar ya hakura a wannan lokaci sayyidina Umar da kansa yake cewa wannan maganganun da nayi sai da nayi ta ayyuka nayi ta ayyuka manya-manya ma'ana na neman ka fara wannan magana to dai sahabbai sun harzuka sun damu ta kai ga lokacin da aka je ƙarshen sulhu kun ga sahabbai duk sun koro dabbobi za su je su yanka manzo alaihi salam ya ce kowa ya tashi ya yi aski kuma a soke dabbobi sahabbai ba wanda ya tashi saboda damuwa nani Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda manzo Allah ya shiga wajenta ya ce mutanenki sun halaka annabin su ya musu umarni ba su aikata ba ka ji manyan mata masu daraja ta ce ya ma'aikin Allah ka je ka aske kanka ka soke dabbobin ka kada ka ce komai duk za su tashi su yi inda matanmu ne yanzu 'yan chatting sai a ce dutse ne musu albarka ko ka ɗauki mataki a kansu to amma ita sai ta ce ga shawara ya ma'aikin Allah manzon Allah bai ce ba a ɗauka shawarar mata ba to kai a suwa za ka ce ba a ɗauka shawarar mata sai dai idan kai irin taka matar ta daban ce to wannan in baka ɗauki shawara ta baka yi laifi ba manzon Allah ya tashi ya nemo wanzami ya yi masa aski ana gama aski sahabbai kaman za su dambata ma a wajen kasabta wannan gashin na manzo alaihi salam saboda komai nasu alaihi salam albarka ce saboda aka saka tashi wannan yima dan uwansa aski wannan yima dan uwansa aski duk kowa yi aski suka soke dabbobin su to ma'ana dai zaka ga cewa wannan abin da akai a zahiri kaman an ce zalin addinin musulunci akalla yanzu a ce duk wanda ya hijira daga makka zuwa madina a ce a dawo da shi amma wanda ya rida daga madina ko makka shi kuma ya sha a wani athar malamai suka ce sai manzon Allah ya ce wanda yayi imani aka hana shi zuwa madina to Allah zai bashi mafita a makka shi kuma wanda ya rida ba ma da bukatar sa ya tafiyar sa ina tuna akwai Abu al-Basir dai daga cikin zaratan sahabbai to shi bayan an yi wannan sai yayi hijira zuwa madina to kuma su quraisha suna ji da shi sai suka aike wasiqa cewa to lalle manzo alaihi salamu ya kula da alƙawari ga Abu al-Basir nan lalle ya dawo da shi manzo alaihi salamu ya same shi ya ce to Abu al-Basir kai hakuri mun riga mun yi alƙawari ka tashi ka koma makka domin a lokacin quraisha sun turo mutane biyu a tafi da shi Abu al-Basir yayi manzo Allah sai alƙawari muka ka hakura ka bi su shikenan Abu al-Basir ya bi su an tafi an yi nisa an bar madina ba a ƙarasa makka ba to sai suka dan yi sansani tunda al'adar tafiya akan dabbobi za a dan ci abinci a huta to shikenan suna zaune sun saka kance sai ce madayin da Allah ba ni wannan takobin naka akwai wancan zan sa rocin abin nan tsumagiyar Allah sai ya toshe basirarsa bai aure ba sai ya bashi takobi yana bashi takobi sai ya dauke kansa dayan kuma da ya gani kafa mai nace ban baki ba sai makka to Abu al-Basir sai ya gari anan duk wanda ya ji labarin su a makka sai ya zo ya ce to ai da ma madina ce aka ce ba za mu je ba saboda haka mu mun yi gari a nan to da suka yi gari kuma duk ayirin quraishawa da zai taho daga sham da wa Allah ya haɗa mu ba da ku ba suka hana quraishawa fatauci duk wanda za su fita su yi ai da ma akwai dukiyoyin mu wanda suka riga suka danne to nan da suka gabaci su da kansu ka aika suka ce ya ma'aikin Allah wannan sharadin a soke su duk wanda ya tafi madina kyale shi to kaga sun tuka su da kansu kuma sun warware su da kansu almuhim sulhun hudaybiya yana dauke da darussa masu yawa wanda in Allah ya tsawaita rayuwar mu muka kai karshen suran za mu lakasa abinda malamai suka rubuta insha Allah ta'ala mu karanta anan mai tafsiri yake cewa suratul fatih madaniya ita suratul fatih sura ce ta madina ko da yake kafin nan masu tafsiri ba mu karanta muku abin da yake rubuce ƙarshen ayar jiya ba to bari mu karanta ayar 38 nan da yace ha antum ga kunan ku ya haula ya ku wa'annan tud'auna ana kiran ku li tunfiqu fi sabilillah domin ku ciyar a cikin sha'anin taimakon addinin Allah yace nafqatul ghazwi ciyarwa ta domin jihadi allati hiya ka nafqatit tijara domin ita kaman ciyarwa ce ta saye da sayarwa ta dafa'uha litarbaha kai mutun zaka bayar domin ka ci riba fil iwadil ladhi yurja'u ilayhi a cikin wani mamadi da za a koma zuwa gare shi domin aya ta ce duk mutumin da ya ci rafi sabilillah karanci za a ninka masa ainihin 700 ba she kaga babu ma kasuwancin da ya kai ka taimaki addinin Allah ka ba da dai a baka 700 zuwa sama saboda haka shine sai yake cewa faminkum man yabkhal daga cikin ku akwai wanda yake yin rowa khawfan min al-khasara don jin tsoron kada ya sami ainihin tasgaro linaqasin fi imanihi saboda wata tawaya da take cikin imanin sa birju ilfaqati yana ganin cewa idan ya ciyar to talauci ne zai mamaye dukiyar sa ai minkum man yabkhal wa man yajudu daga cikin ku akwai wanda yake rowa akwai kuma wanda yake yin baiwa ya bada abin da aka nema wa man yabkhal wanda duk yayi rowa fa inna ma yabkhalu an nafsi to yayi wa kansa rowa yuqalu ana cewa bakhila alaihi wa anhu wato yayi masa yayi rowa gare shi ma'ana tana yin ta'addi da Allah ko kuma an لأن وبال عدم النفقة في الجهاد دومين مصيبة رشن تيروا أتكين شأن انتمكم الدين الله الجهاد إذا دارت دائرة إذا وت مصيبة تفعلوا تستأسل هو ماله شي وندي إبادة كل إنسي مصيبة تقمى دشي كما أين بنت شاري كل إندي كغنينا قدارة دسو والله لغني الله شيني موداتي وداتا تكيس إيه ankum daga barin ku an amwalikum da kuma barin dukiyoyin ku Allah bai bukatar dukiyoyin ku wa antumul fuqara ku ne tsantsan mabukata ilai zuwa gare shi da'iman tutur wa in tatawallau idan kuka juya baya an ta'atihi daga barin yi masa biyayya yastabdil qauman ghayrakum zai musanya wa in su mutane a mamadinku bi an yuhlikakum shine Allah ya halakar da ku wa ya'ti bi qaumin akharin kuma sai yazo da wayansu mutane na daban waye ja'aluhum badalakum sai ya sanya ku a mamadi ya sanya su a mamadin ku kulafa'a fil ardi su zamo mamaya a ban kasa thumma la yakunu amsalakum sannan ba za su koma su zamo irin ku ba fit tawalli an ta'atihi wanda za su bada baya daga barin yi masa biyayya bal yakununa muti'ina la a'a za su kasance masu tsananin biyayya ga Allah azza wa jalla mabuwayi madaukaki روى الترمذي عن أبي هريرة إمام الترمذي روى حديثي عن أبو هريرة رضي الله عنه أن قال ما سيده قال كتوى تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية منذوس إرادة أمين تسقار التبتع أقريش ياكرا تولنا آية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قالوا سيسها بسكتي ومن يستبدل بنا هو يستبدل بنا wane ne za a canza su a mamadin mu wa kana salmanu alhali sayyidina salman masu tafsiri su gyara wato wa kana salmanu ila janibin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan gabar wa kana salmanu alhali sayyidina salman ya kasance ila janibin nabi alaihi salatu wasalam yana kusa da manzo tsira da aminci su karta bata a gare shi fa kala sai manzon Allah yace hadha wa ashabuhu wannan da shi da abokansa ma'ana da shi da irin mutanen yankinsa wallazi nafsi bi yadihi ina razuwa da wanda raina yake hannunsa laukanal imanu manutan bi surayya da a ce imani yana rataye da waccan tauraruwa ta sama latana walahu rijalun min faris kuda wasu mazaje daga faris sun je sun samu wannan imani sai ce kallu husayn humul ajam daya daga cikin manyan malamai yace wannan ana maganan ajamawa wa hukiya an abi musa al-ash'ari an yi kaito daga abu musa al-ash'ari annahu cewa shi lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka fariha biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salam yayi farin ciki da saukar wannan aya wa qala sai yace hiya ahabbu ilayya min ad-dunya yace wannan aya ta fi min duniya ma da abin da yake cikin ta والله اعلم احكم الا شيني مفي سني كما شيني مفي حكمي تو سايتي سوره الفتح مدنيه wannan sura suratul fatih sura ce ta madina kaman yanda kuka sani istilahin malamai akwai ra'ayoyi guda biyu masu karfi wace aya ko sura ake cewa madaniya wace ake cewa makkiya wasu malamai suka ce duk ayar da aka saukar a makka ko gefan makka to ita ce makkiya duk aya ko sura wacce aka saukar a madina ko gefan madina ita ce madaniya wannan shine ra'ayin farko ra'ayi na biyu duk aya ko sura da aka saukar kafin hijira ko da a ce manzo Allah sallam yayi wani balaguro ya je kusan makka aka saukar da wannan aya aya kusan madina kai aka saukar da wannan sura ko aya to ba za a ce mata ainihin madaniya ba makkiya ce tunda ba a yi hijira ba to amma duk aya ko sura wacce aka saukar bayan hijira ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita to sunanta madaniya to wannan ra'ayi shine yafi rajaha a wajen malamai kun ga ita wannan sura inna fatana kaman yanda zamu karanta ta sauka a wani wuri da ake kira qura'ul ghamim tsakanin makka ne da madina kuma wurin a cikin lardin makka ne a halin yanzu to kaga inda ba dan haka ba sai a ce makkiya ce tunda alardin Makka aka saukar da ita, to amma kun ga bayan hijira ne, shi yasa aka kiraye ta Madaniyya. To shine malam ana yake cewa suratul fathi Madaniyya. Wannan suratul fathi sura ce ta Madina. Hiya 29 aya, ayoyinta aya ashi abin nan 29 ce. Wa mawdu'uha ar-ra'isi, babban jigon abinda take karantarwa, huwa bayanu anna al-aqibata al-hasana, cewa lallai kyakkyawan karshe, hiya fi ta'ati Allahi wa rasuli, tana cikin yi wa Allah da manzo biyayya. Wannan da'a kuma fi'lan wa tarkan, a wajen aikatawa da bari. Kun san akwai da'a ta bari, duk mutumin da ya bar sabon Allah saboda Allah ya hana, kun ga yayi Allah biyayya, dan akwai abin da zai zamo sako ne musulunci ya hana, to nisantar wannan yi ma Allah biyayya ne. Kenan ashe biyayya bata takaito a wajen aikatawa kadai ba, tana hada hadda ainihin bari. To kenan akai a kawo duk din karshen lamari yana yin kyau a wajen yi wa Allah da manzo biyayya. Sai yake cewa nazalat bi qura'il gamim, ta sauka a wani wuri mai suna qura'ul gamim, wa huwa wadin amama usfan, kuma wani kwari ne da yake gaban usfan, baina makkata wal madina, wato ainihin tsakanin makka da madina. Wannan sura ta sauka tatayiban liqulubil mu'minin, domin dadada da kuma faranta zukatan mu'minai, ba'da ma dahamahum, bayan abin da ya musu auke ya lullube su min sulhul hudaybiyya, na sulhul hudaybiyya. Ya inganta a hadithi sayyidina Umar, Allah ya kara masa yadda, lokacin da aka kammala abin da ake, manzon Allah ya juya zai koma Madina, sai yake cewa sai ne manzon Allah wata tambaya, sai bai amsa min tambayar ba. Na koma karo na biyu ne masa wannan tambayar, sai bai amsa min tambayar ba. Na koma karo na uku ne masa tambaya, sai bai amsa ba. Sai na ce thakilat ummu Umar, yace mahaifiyar Umar ta yi wabi, ta yi barinsa, ma'ana ina ma barinsa ta yi. Na tambayi manzon Allah har so uku bai bani amsa ba, sai ce bari in sauri in kauce, ban san abin da zai biyo baya ba na wahayin Allah. Sayyidina Umar ya dan tafi ba nisa, kuma sai ya ji manzon Allah sai ana kiransa, sai ya dawo yace ina jin cewa manzon Allah sai a kiraye ni, na gamsu cewa wahayi ya sauka. Yace ina zuwa, sai manzon Allah yake cewa an sauke mun wata sura, suran nan ta fiye mun duniya da abin da yake cikin ta gabaki daya. Sai ya karanta masa inna fatahna laka fatahan mubina, sai ya ce a huwa fatahun ya rasulullah, yanzu wannan abin da aka yi mana budi ne? Manzo Allah ya ce budi ne, Allahu akbar, yanzu a fahimta sayyidina Umar ina budi? Kun zo za ku yi umara, kun sha doguwar tafiya, an hana ku, kun koma rai a bace, to a zahiri ina budi? Malamai suka ce budin da Allah ya manzo alaihi salam anan ba ma budi ɗaya bane, bude-bude ne. Akwai wanda nan take so ma tabbata, akwai wanda kuma a hankali ya tabbata. Imamu Zuhuri yake cewa idan mun kula, lokacin da manzo alaihi salam ya zo wannan tafiyar, sojojin da suke tare da shi mutum 1,400, daga cikin abin da aka yi na kuduri daga wannan ranar, duk wanda yake so ya shiga kowane addini kada a tokare shi, a kyale shi, kuma a bude shafin tattaunawa da fahimtar juna tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, kuma duk wata kabila da take so ta yi kawance da bangaren manzo alaihi salam ko bangaren Qurayshawa, ta samu dama ta yi haka, to wannan abun ba karaman nasara ba ce. Kun ga a lokacin an ce an tsagaita wutar yaƙi shekara 10, to sai ya zamo wannan shafin da aka bude, sahabbai da suke Makka da gefen Makka sun samu abin da suke so. An ce ba wanda za a tsangwama, duk wanda yake son tallata addini sai tallata. Ku mushrikan Quraysh ku tallata bautar gumaka ga wanda suke sha'awa, ku kuma musulmi ku tallata musulunci. an yi wannan a shekara ta shida to daga cin abin da ya faru akwai kabila Banu Bakar Banu Bakar suna daga cikin kabilu masu ƙarfi da yawan adadi da kuma ainihin wato kayan fada sai suka yi kawance da Qurayshawa to akwai kabilan ina jin Khuzaima ita kuma ita kankaniyar kabila ce ga rauni ga rashin adadi su kuma sai suka yi kawance da Manzo Alaihi Salatu Wassalam to kuma a ka'ida duk kabilar da ta yi kawance da kowane bangare to wanda ya taba ta ya taba wannan bangaren to sai aka samu sabani tsakanin Banu Bakar da wannan kabila da ta yi kawance da Manzo Alaihi Salam koda Banu Bakar su kadai sun fi karfin wannan kabila to amma sai Quraysha suka hada kai da Banu Bakar aka zo aka yi ma wannan kabila kisan kiyashi to sai suka aiko mutane biyu su zo su fada wa manzon Allah abin da ya faru suka zo suka dunga rera baitutuka na ban tausayi suna zubar da hawaye suna bayanin irin kisan da aka yi musu to manzo alaihi salam sai ce to tunda sun yi haka sun karye alƙawarin da muka yi saboda ka dole mu je mu yaƙe su to kun ga a shekara ta shida sojojin musulunci mutum 1,400 to amma yanzu da manzo Allah ya zo a shekara ta 8 sojoji zanna zara ta mutum 10,000 an samu hudi ko ba a samu ba an samu hudi domin a lokacin sabai suka samu daman tallata addini kuma shi addinin musulunci indai mutum ba da kiki bane aka yi masa tafsiri zai ji ya gamsu da shi saboda babu addini mai tsari mai tsafta kamar addinin musulunci na faɗa muku a ƴan shekarun nan akwai wani mutum da ya dade a cikin addinin Christianity babban malaminmu Dr. Sani Allah ya ƙara masa lafiya akwai shirinsa na fatawoyin rahama to shi wancan mutumin ya yi wajen shekara 60 sai yake sauraron fatawoyin rahama abin da ya bashi mamaki a cikin addinin musulunci wai shi musulunci kowace mas'ala akwai mafita duk wani abu da zai faru a cikin addinin musulunci to musulunci yana ta cewa kuma shi sai ga addini sa tsukakke ne dan abin da zaka samu ba zai ja abawa ya tsinka ba matsaloli da yawa ba mafita a ciki sai ce kai wannan addini shine addinin gaske da wannan ya shigo addinin musulunci to shi ya sanya sabai suka samu dama suka yada addinin musulunci birni da ƙauye aka dinga shiga addinin musulunci musulunci ya karu shi yasa kullum muna faɗa mu musulmi wallahi babu abin da muka fi so irin zaman lafiya domin zaman lafiya da shi ake yada addini ya kai ko ina duk mutumin da yake mai hankali ba tababbe ba in ya ji bayanan addinin musulunci to zai gane cewa ya sha bamban da addininsa Allah ya ji kan mai martaba sarkin dutse shekarar da ya yi bikin shekara 20 a kan karaga lokacin da muka zo sai yake ce mun malam ku gaisa da wannan mutumin muka gaisa da wani mutum sai ce kaga wannan mutumin kwanan nan ya shigo addinin musulunci ba ma guje ne sha'awarsa da musulunci ya za a yi haka kawai wani mutum yana inuwa kai ka sha wahalar noma wai kuma a cikin noman nan ka ɗebe wani ka so ka ba wani mutumin da yake inuwa yana hutawa to sai wannan addinin ya kai to wannan ta sa shi bai musulunta ba sai ya ɗebi abin nan kayan noma sai ba mai martaba sarki ce shi ma ga tasa gudunmuwar araba mai martaba sarki ya yi masa tayin sallah ce a'a shi yanzu dai a tsaya iya nan domin shi wai in mai martaba ya ce masa ya salla sai ya ji gabansa ya faɗi shi kuma duk abin da aka ce gabansa zai faɗi to wannan abin ba daidai ba ne martaba sarki dama ya iya irin waɗannan mutanen ya ci gaba da lallaɓa shi wata ran kawai sai ya zo ya ce yanzu sallan ma ya yarda to da shi muka yi wannan juma'ar da muka zo a wannan ranar almuhim kun ga shi ba musulmi ba ne gabar da nake so in nuna amma sai ya ga wata halayya a cikin addinin musulunci wadda ta ba shi sha'awa cewa ya kamata ya wannan addinin to wallahi ina tabbatar maka addinin musulunci abubuwa da Allah ya masa in ka ga mutum ya ji bayanansa bai karɓa ba sai dai rashin rabo Allah ka datar da mu to saboda haka a nan wato ainihin Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna cewa wannan abin buɗi ne kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya yi wa ainihin sahabbai wannan tagomashi bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna fatahna laka fathan mubina, lalle mu mun yi budi gare ka budi wanda yake ainihin mabayyani, li yaghfira laka Allahu, domin Allah ya gafarta maka ma taqaddama, abinda ya gabata min dambika na daga zunubanka, wa ma ta'akhkhara, da abinda ya jinkirta, wa yutimma ni'matahu alayka, kuma domin Allah ya cika ni'imominsa gare ka, wa yahdiyaka siratan mustaqima, kuma ya shiryar da kai tafarki madaidaici, wa yansuraka Allahu nasaran aziza, kuma Allah ya taimake ka taimako wanda yake mabuwayi. Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan sura da wannan harafi na inna, inna littaukid, duk inda kaga an kawo inna domin a karfafa labari a nuna tabbas wannan abun haka yake, ba gara ba zago. Kuma Allah sai ya kawo nunul azma yace inna, ma'anan asalin abun inna na, to sai aka ce inna, lallai tabbas mu fatahna laka, mun yi budi gare ka. To anan wani budi ake nufi? Kalman al-fatahu a larabci tana daukan ma'anoni. Al-Imam Ibn Juzay al-Kalbi a cikin tafsirinsa At-Tashil li Ulumi Tanzil yace anan wannan gabas za ta iya daukan ma'anoni guda hudu. Ko dai al-fatahu ya zamo ana nufin al-hukmu, rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haq, kaga iftah ihkum ko uhkum, Allah kai hukunci kenan. Ashe al-fatahu zai iya dauka ma'anan al-hukmu? To a bisa wannan sai a ce fatahna laka, mun yi hukunci gare ka tsakaninka da mushrikan Qurayshawa, ma'ana an yanke hukunci kai da sahabbai ku ne madaukaka, magautanka kuma su ne makasanta ila yawmil qiyama. Ko kuma al-fatahu ya zamo ma'ana al-ata, fatahna laka mun yi maka gwaggwabar kyauta, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, kaga ma yaftahillahu ma aqallahu kenan, kyautar da Allah subhanahu wataala yayi. Wasu suka ce wannan shine abin da ake nufi. Ko kuma al-fatahu ana nufin fathu biladil kufri ila al-islam, ma'ana kenan mun yi maka alƙawari a nan gaba na bubbude garuruwan kafirci zuwa ainihin musulunci, daga ciki akwai birnin Makka. Kenan anan ana manzon Allah al-bishir cewa ka kwantar da hankalinka, duk da sun hana ka shiga Makka, za ka zo ka bude ta tashi daga garin kafirci ta koma ainihin garin musulunci. Kuma sannan waɗansu buɗe-buɗen su biyo, kamar yadda aka bude Khaibar a lokacin manzo alaihi salatu wassalam, kamar yadda lokacin sahabbai aka bude garuruwan kafirci suka dawo garuruwan musulunci. Wasu malamai suka ce a'a, ma'ana ta hudu al-fatahu ana nufin wannan sulhi na Hudaybiya, duk da sahabbai sun ga cewa abinda aka yi an nakuce musu hanci, an rena addinin musulunci, to amma kuma buɗe ne Allah ya mu addinin musulunci da wannan abin. Kamar yadda muka faɗa, akwai abin da zai iya zuwa ka ganshi ba daidai ba, kuma wannan abin shine daidai, in ba Allah babu wanda zai yi maka wannan a rayuwa. Allah ya jarrabe ka da wani abin da baka so, wannan abin kuma sai ya zama me, sai ya zama maka alkhairi, kuma wannan zai nuna maka ya kai musulmi. Wato kai kokari kai mu Allah kyakkyawan sani, akwai abin da zai iya tasowa ran kai baci, wallahi idan sanin ka takaitacce ne kai, wani lokaci ko kana ma a kololuwar sanin ranka sai ya so mara aita anya ko kaza zai yi. Nana Ummu Salama Allah ya kara mata yadda, mijinta Abu Salama da shi suka yi hijira biyu daga Makka zuwa Madina a wurin saurayi da budurwa, wato fahimta junansu ta wuce yadda kake zato, kuma da shi suka yi hijira zuwa Madina. ko kuma a ce ainihin ya riga ta zuwa ita daga baya ta zo. To anan ran da Allah ya karbe shi ya rasu, sai take cewa, sai na tuno manzo alaihi salam yana cewa duk wanda musiba ta faru gare shi idan yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to Allah zai musanya masa abin da yafi wannan abun alkhairi. Tace to inna istirja'in, kuma a raina sai in ce manni bi mithli abi salama, ina zan samu miji irin abu salama, mutum mai addini nagartacce mai bin Allah mai kaza mai kaza. To amma manzon Allah zai faɗi magana ta tashi, Allah ya faɗi magana ta zan ba gaskiya ba, ba zai yiwu ba. Tace to sai ni ci gaba da istirja'i ban fasa ba, sai gashi Allah ya bani wanda yafi abu salama, shine wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To wannan zai nuna maka cewa duk yanda ranka ya baci, to ka zurfafa tunani kuma ka san mafitai Allah yake da su ba mafita ba. Akwai lokacin da zaka ko ina ya kulle, wallahi ka kaddara cewa shikenan kurun kus, ashe Allah ya sama maka mafitai ba ɗaya ba ba biyu ba, kai dai hawwala lamari a wajen Allah kaga abubuwan mamaki. Allah ka datar da mu. To saboda haka sai wasu malamai suka ce anan al-fatuhu ana nufin sulhin Hudaybiya, wannan shine ra'ayin mafiya yawan malamai. Amma akwai malamai kuma da yawa da suka ce ana nufin fathu Makka, tunda a shekara ta 8 an je an bude Makka. To kun ga ai ita wannan ta sauka a shekara ta 6, bude Makka kuwa shekara ta 8. To kuma an kawo abin da sigan fi'ili madhi, inna fatahna laka fathan mubina. To in aka niyya za a ce bude Makka, dan ba cewa akai ba sanaftahu laka fathan mubina, da cewa akai da sannu za mu maka budi mabayyani, sai a ce eh to shikenan fatu Makka ake nufi. To malaman da suka tafi akan wannan ra'ayin suka ce wannan al'adar Qur'ani ce, domin al-Qur'ani saboda tabbacin kaza zai faru, to sai a kawo abin da siga ta fi'ili madhi. Allah sai ce ata amrullahi fala tasajilu, al'amarin Allah ya riga ya zo, ku daina gaggawa alkiyama. Shekara nawa da sauka wannan ayin? Shekara 1000 da wasu ɗaruruwa, kuma har yanzu alkiyama ba ta yi ba, saboda tabbas za ta faru la mahala. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin, an ma riga an shigar da masu imani, kaman ga su can ma an riga an gama hisabi kowa yana cikin aljanna. Me yasa aka ce wa udkhilal ladina amanu? Saboda Allah duk abin da yace zai yi tabbas sunansa an riga an yi. Kai ko ni mu ne za mu tsara kaza zai yiwu kuma ba zai yiwu ba, yanzu kida za ka shirya gobe za ka yi balaguro, ka gaba shiri duk ka yi ban kwana, kuma sai wani abin ka wayi gari da shi ka fasa wannan tafiyar kuma ba rana, ko ka wayi gari babu shirin tafiya, kuma tafiya sai Allah ya kawo ta kuma sai ka yi. Kenan wannan yana nuna cewa tsari a hannun Allah subhanahu wa ta'ala ce gabaki daya. To Allah sai yake cewa manzo alaihi salam inna fatahna laka, lalle mu mun yi maka budi, fathan mubina, wani budi wanda yake mabayyani, ma'ana gagarumin budi wanda kowa zai ganshi, la kafa alahu, ba a boye yake ba. Wannan budi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wannan lam malaman tafsiri sun kai sun komo lamu ta'lil ce ko lamu sayrura? Akwai abin da ake kira lamu ta'lil, akwai abin da ake kira lamu sayrura. Ita lamu ta'lil ita ce lami da take nuna abin da ya biyo bayan lami, to shine sababin abin da aka faɗa. Yanzu idan ka ce banaitu baitan li adkhulahu, na gina gida don in shige shi, kaga wannan ta zama lamu ta'lil. Kenan ba dan ka bayar haya ba, ba dan ka bayar kyauta ba, don kai ka shiga kai da kanka. Tabaktu ta'ama li'akulahu, na dafa abinci don in ci. Kenan ba dan ka kyautar ko dan ka sayar ba. Wannan shine me lamu ta'lil. To akwai lamu sayrura. Ita kuma lamu sayrura tana zuwa domin ta nuna ƙarshen al'amari shine kaza. Misali Allah subhanahu wata'ala yana da yake bayanin kissar annabi Musa da Fir'auna, sai ce liyakuna lahum aduwan wa hazana, liyakuna lahum aduwan wa hazana, ko kuma kissan wato ainihin addu'ar annabi Musa akan Fir'auna, rabbana innaka atayta Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil dunya rabbana liyadhillu. Kaga wannan lamu sayrura ce, ba lamu ta'lil ba, shi ma wancan liyakuna lahum aduwan wa hazana lamu sayrura ce, domin daga ƙarshe dai kaza ya kasance. To malaman tafsiri sun yi sabani, ita wannan lamu ta'lil ce ko ko lamu sayrura, domin abin da za su kai wannan, kaga da aka ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah, kenan sai ya zamo shi budin shine dalilin wannan gafara, kenan in babu budin gafara ba za ta kasance ba, kaga ba haka bane ba. To shi ya sanya al-Imam Shaqiqi ya tafi akan ra'ayin Ibn Jarir al-Tabari, al-Imam al-Tabari ya tafi akan cewa abubuwan da shi wannan budin zai haifar, to shi ne zai zamo sababi na ita wannan gafarar ta musamman. Abinda malamai suka ce, ita ne ya gafira laka Allahu, ba wai ga magarin gafara ba ce irin wadda kai ko ni muke bukata, wata gafara ce ta musamman wadda za ta kai manzo alaihi salamu a makurar darajar da ba dan da zai kai wannan matsayin. To an nuna mun dai lokaci, wannan gabar insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe mu dawo akan ta, abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada, abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren, ya ganar da mu daidai din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Fatuhu, afuwan, ira da mata mai menene? Oh, mai matakar mita, to. So, kamar yadda kuka ji tambaya ce yake, ita yana da mata mai matukar mita, duk abin da aka yi sai ta yi mita, kuma shi gaskiya baya san mita, haka dai yake ta hakuri. To kafin amsa tambayar, bari in koya muku wata dabara da iyayenmu suke koya mana. Idan yaro ya isa zuwa neman aure, zai fara to iyayenmu sai su zauna da shi, sai a koya musu dabaru na sanin halin ita wannan wadda zai aura. Ba duka zan faɗa muku ba, ɗaya zan faɗa muku ta wannan gabar, suna da yawa. Idan kana so ka gane mace mai mita ce ko ba mai mita ba, idan ka je zance, kuɗin zance da ake bayarwa, wata rana in ka tashi, misali za ka bata naira 1,000, to sai ka canji 'yan 100-100. In ka je sai ka bata naira 900. Ka san akwai abin da 'yan boko suke cewa rawun figa. Ga al'ada dai mutum ba zai je zance ba da naira 900 ba, ana zaton 1,000 zai bayar. To sai ka bata 900. In ka koma gobe ka ji za ta ci. Idan ka ji da ka koma kuka ga za ta ce kuɗin nan dai ko baka lissafa su ba 900, to kai a hankali. Wato mai bin diddigi ce da mita. Sannan in kana so kuma ka gane gaskiyarta a dai wannan ɓangaren, wata ran in ka je zance shi ma sai ka ƙirgi 'yan 100-100, sai ka bata 1,100. To idan ka dawo, ga al'ada ba a ba da 1,100 a zance, duk wanda za a bada kila alisafi ne daya ta makale da ƴan uwan to in ka koma zance ta zo ta ce maka ga naira 100 ka zatan da nake yi 1000 kai niyya to amma na lissafa na ga 11 ne to wannan insha Allah mai gaskiya ce anan zan tsaya abubuwan suna da yawa to abinda nake so in ce muku ita mace dole sai dai ayi hakuri ba za ka iya cewa sai ka samu mace da dukkan halaye 100% da kake so ba manzo alaihi salam yana cewa kada wani mumini ya fushi da wata mumina in ka kyamaci wata dabi'ar dole ka yaba mu wata dabi'a ma'ana akwai matar da zaka ga tana da halayya mai kyau guda 7 akwai kuma ta kash guda 3 to kuta jarabawa ce za a yi kashi 7 a cikin 10 an ci jarabawa sai a yi hakuri da ita wannan 3 gaba sai a dora ba ma abin da ya shafi irin wannan ba akwai wani mutum da ya zo gun manzo alaihi salam da ya gama tambayoyi sai yake cewa ya rasulullah innam ra'ati la taruddu yada lamisin ya malakin Allah matata bata mayar da hannun mai tabawa wannan kinaya ce a wajen larabawa ma'ana za ta iya bada kanta ma a wajen wani sai manzo Allah ya ce qalliqaha ka je ka sake ta sai ya malakin Allah ani kuma ina son ta sai kike nan ka je ka tabbata zama da ita kaga wannan shine abu mafi muni a ce matar mutum za ta iya yarda da wani ta ba shi haɗin kai to amma kuma shi sai ga yana so ya zauna da ita a haka aka ce shi kenan ya tafi to anan akwai abubuwa da suka zama jibilla a wajen ɗan adam hali haƙuri da fushi ƙana'a da nita hali ne wanda yake na ɗan adam ba zai yiwu mutumin da ya sifantu da wannan lokaci ɗaya a ce ya barin wannan abin ba ba wai ana cewa mai halin ya je ya ci gaba da yi ba ku maza ku ake ba haƙuri ku lallaɓa ku bi abubuwan a hankali nasiha da jan hankali da kyakkyawan wa'azi shi ke sa ya zama an canza wala'alla kun san irin wannan tambayoyin mun saba da su shi mai rubutu wannan ɗin ba mu san ma me yasa ake ƙorafin ba ko mita ta yiwu kuma kai kake jawo mita kila kai ne kake abubuwan da za a yi mita inda ka yi abin da ba za a yi mita ba za a yi mita ba yanzu alal misali akwai wanda samunsa ya kai duwuni ya ba da 1,500 na sifa ne samunsa ya kai haka amma kuma sai ce ya ba da 700 a malaji ko 800 kaga anan dole a yi mita dole a yi korafi saboda kai ne bai kai abin da ya kamata ainihin a yi ba dai kenan sannan akwai abin da ita matarka tana da hurumin ta ji wannan abun wato ita rayuwa da matarka da iyayenka da ƴaƴanka kowanne akwai ajinsa akwai abin da iyayenka ne kaɗai za su ji wannan abun akwai abin da kuma ya shafi tsakanin kai da matarka ne akwai abubuwan da za ka iya faɗa ma ƴaƴanka matanka ma baka faɗa musu ba kowanne akwai ajinsa to zai yiwu akwai wani abin da ita matar ya kamata san abin da ake ciki amma sai kai mata gum to kaga dole ta yi korafi ta ce me yasa baka faɗa mata kaza ba ma'ana abin da ke so don Allah kai mai tambayar nan ka je ka dubi kanka a tsanaki kana sauke haƙoƙinka yadda ya kamata ba tare da aibin ya kamata a yi mita ba ko ku a'a in har akwai wani wuri da ake samun na ƙasa to kai sai ka gyara ita ma ta gyara idan kuma kana yin komai cif-cif to ita muna yi mata nasiha cewa ta ji tsoron Allah ta daina mita mita tana zubar da ƙimar mai mita mita ba ta daga cikin halin mai dattako abinda aka sani duk wani mutum wanda yake mai dattako abubuwa da yawa share sai yake yanzu misali akwai matar da zaka ga idan mijinta baya nan za ta iya ranta 500 za ta iya ranta 1,000 kuma in ya dawo ma ba sai ta faɗa masa ba ta riga an wuce wannan wurin ta san amfani ne na gida to to amma akwai wacce idan ta cika masa 200 yana dawowa ko kaya bai kwabe ba daga aiki zarce to gaskiya an faranta 200 to kaga wannan fi sabilillahi ba za ku daidaita ba akalla ki bari ya huta musamman ma kin yi abincin mai dadi yace kai abincin nan yayi dadi sai eh amma dai an ranta ma 200 to kaga anan an fada maka yadda zaka iya biya duk a cikin abin da aka fada maka saboda haka dai kamar yadda na fada da Allah ka bincike kanka ka gani akwai daidai bangaren koko akwai bukatar ka gyara Allah ya sa mu dace shikenan.